sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 6 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Juyin mulkin da aka yi a Sudan ya sanya shakkukan tsarin da Faransa ta yi na soke wasu basussukan da sai kai dala biliyan 5 da take bin kasar. Wasu marasa lafiya 10 sun mutu a yau Asabar bayan da wata gobara ta shi a wani asibitin coronavirus a jihar Maharashtra da ke yammacin India. Haka kuma za a ji cewa kasar China za ta ɗora wa waɗanda suka goyi bayan ƴancin kai na Taiwan hukuncin ɗaurin rai da rai.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai da rahotanni. A ɓangaren rahotannin kuwa, za a ji shin waɗanne matakai ƙasashen Afirka ke buƙatar ɗauka don kawo ƙarshen ta'addanci.
Ba wata runduna da za ta yi yaƙi da zaci, nasara kuma ba ta daga ƙarfin wani tsari na tara bayanin siri da sarrafa shi da aiki da shi.
Samar da al'umma ta gari ba haƙƙi ne kawai da ya rataya a kan mahukunta ba, jama'a ma na da rawar takawa.
Gwamnati ba ta iya sanin duk wuraren da mutanen nan suke ba, amma ta haɗa hannu da shugabannin addinai da shugabannin gargajiya da sauransu, ana iya taimaka musu.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan, kamar kowace rana irin ta yau, muna tafi da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu a kai gajin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Juyin mulkin da aka yi a Sudan ya sanya shakkukan tsarin Faransa da za ta yi na soke basussukan da suka kai dala biliyan 5 da ƙasar ta Afirka ta kudu ke binta, in jama'a ma'aikatar harkokin wajen Faransa a jiya Juma'a. Iko na baya-bayan na matsin lamba ga shugabannin sojojin da suka kwace mulki. Faransa, wadda ita ce ƙasa ta biyu mafi girma a ƙasar Sudan mai bada lamuni, ta kasance babban jigo wajen mara hukumomin wucin gadi bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Omar al-Bashir a shekarar 2019. Amma tsarin mulkin farar hula ya cutura a watan Oktoba lokacin da sojoji suka karɓe iko. Da take magana manema labarai a wani taron tattaunawa na yau da kullum jiya Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Anclia Legendre ta ce Paris ta kasance abokiyar ƙawance marasa gajiya ga Sudan, kuma an amince da shirin kawar da basussuka a matsayin wani bangare na shirin ƙasashe matalauta masu cin bashi a wani taro a birnin Paris a watan Mayu. Legendre ya shaida wa manema labarai cewa an cimma yarjejeniya da Paris Club a ranar 15 ga watan Yuli, inda yanzu kowane mai launi ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin ƙasashen biyu da Sudan, yayin da yake amsa tambaya kan ku Paris na nazarin alkawarin da ta ɗauka na soke basussukan. Wasu marasa lafiya 10 sun mutu yau Asabar bayan da wata gobara ta tashi a wani asibitin coronavirus a jihar Maharashtra da ke yammacin India, in ji jami'ai. Wani jami'in ya shaida wa gidan talabijin na New Delhi cewa kusan maniyyata 17 ne cikin ɗakin da ke birnin Ahmednagar a lokacin da gobara ta tashi. Wani jami'i ya shaida gidan talabijin na New Delhi cewa kusan maniyyata 17 ne cikin ɗakin da ke birnin Ahmednagar a lokacin da gobarar tashi. An kwashe sauran marasa lafiyan zuwa sashin COVID-19 a wani asibiti, in ji mai karɓar gundumar Jandar Bosi. Yayin da aka shawo kan gobarar, kawo yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba, ya ƙara da cewa jami'ai za su gudanar da bincike. Tsohon babban ministan ƙasar Devendra Fernandes yayi ta'aziyya a shafin Twitter da yin kira da dauki tsatsaran matakai akan waɗanda ke hannu a lamarin. Irin wannan lamari ba bakon abu bane a India a watan Mayu lokacin da kasar ke fama da munar cutar corona. Wata gobara a wani asibitin COVID-19 da ke yammacin India ta kashe akalla marasa lafiya 18. Kasar China za ta dora waɗanda suka goyi bayan injin kai na Taiwan hukuncin ɗaurin rai da rai. In ji shi ranar Juma'a wanda zai haifar da fushi da tsibirin demokaradiyya a daidai lokacin da ake tashin hankula a mashigin tekun Taiwan. A karan farko kasar China ta bayyana hukuncin da ke jiran mutanen da ake ganin za su mara wa Taiwan ƴancin kai. Manyan jami'an tsibirin mai cin gashin kanta a cikin su yayin da ake takun saka kan abin da kasar China ta dauka a matsayin lardinta. Kasar China bata kawar da yin amfani da karfi wajen mayar da Taiwan karkashin ikonta ba. Duk da ikirarin da tsibirin ke yi na cewa ita ce kasa mai cin gashin kanta da za ta kare ƴancin ta demokradiyyarta. Ofishin kula da harkokin yankin Taiwan ya bayyana Prime Minister Taiwan Su Fengcheng da kakakin majalisar dokokin kasar Yu Sikun da kuma ministan harkokin wajen kasar Joseph Wu a matsayin masu taurin kai ga Taiwan. A karan farko ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka mutunta ƴancin kan faɗowa cikin wannan rukuni.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kama kai ga jin kashi na biyu, bari mu fara muku da rahotonmu na farko. A wani mataki na shawo kan matsalar ta'addanci a kasashen tafkin Chadi, tarayyar kasashen na Afirka ta sha alwashin tallafawa rundunar ƙawance na kasashen yankin domin gaggauta samar da kwanciyar hankali musamman a yankunan. Muhimmancin hakan kuwa zai haɓaka tattalin arziki ba wai kawai na nahiyar ba, har ma da sauran duniya baki ɗaya. Wakilinmu a fannin tsaro Hassan Mainakaina ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Tarayyar African na ɗaukar gabarar marawa rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin ne, yayin da babban kwamandan rundunar Major General Abdul Khalifa Ibrahim ya ziyarci sansanin ma'ajiyar Tarayyar African da ke Kamaru. Kanar Billy Winter, jagoran sansanin wanda ya tarbi babban kwamandan na MNJTF, kwamandan sansanin na AUCLB Kanar Nancy Raul ya yi wa General AK Ibrahim bayanin irin rawar da suke takawa da kuma yadda za su iya taimakawa sojojin ƙawancen tafkin Chadin. Daga bisani, General AK Ibrahim ya tattauna da jami'an na sansanin Tarayyar African, wato AUCLB, wanda daga bisani aka nuna masa nau'o'in kayan yaƙi iri-iri a sansanin, kamar manyan tankunan yaƙi, motocin jigilar mayaƙa waɗanda harsashi bai huda su, da kuma sauran kayayyakin yaƙi waɗanda dukkanin su an girke su ne a wani ɓangare na shirin kota kwana, da kuma za a iya amfani da su don marawa dakarun ƙawancen na MNJTF. A cewar masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba, akwai kuma ƙarin fannoni da Tarayyar African za ta iya ƙara taimakawa rundunar dakarun ƙawancen tafkin Chadin.
Na ɗaya dai ina ganin shine wajen tara bayanan sirri na ayyuka da kuma wasu take-take da su ƴan Boko Haram da duk ƴan wasu ƴan ta'adda ko ina suke yi. Tara bayanin sirri wannan abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske. Ba wata runduna da za ta yaƙi ba, ci nasara kuma ba ta daga ƙarfin wani tsari na tara bayanin sirri da sarrafa shi da aiki da shi. Na biyu, ina jin ita Tarayyar Afirka tana iya taimaka musu wajen kayayyakin aiki da sauransu da su ba su da shi.
Babban kwamandan dakarun tafkin Chadin daga bisani ya kuma ziyarci kusoshin tsaro na kasar Cameroon, waɗanda dukkaninsu sun tattauna ne dangane da yadda za a iya hada ƙarfi da ƙarfi domin kawo ƙarshen aika-aikan mayakan Boko Haram a yankin tafkin Chadin baki ɗaya. Ƙwararre a kan sha'anin tafkin Chadi, Abdulkarim Abbas, ya bayyana irin rawar da ya kamata a ce Cameroon ta taka domin kawo ƙarshen wannan bala'i na Boko Haram a wannan shiya.
Ka gane wannan area na ya tafi har Chadi har Kusuri, Kusuri ya da boda da Chadi. Muna zo wannan area nan da ya kama ya je har Kusuri wannan gaba ɗaya, jejin nan gaba ɗaya, ya zamanto su hada kai da sojojin Najeriya. Najeriya dan a yanzu in ka duba irin aikin da sojojin Najeriya suke an yi liberation banki ko boda tsakanin mu da Kamaru ta bangaren Chadin nan wajen malafaterin nan yanzu malafaterin mutane sun fara koma kanan ne suke shigowa su zo su yi barna su shiga kuma su burin Chadin zai zauna Niger kuma daga nan abin da ya kama daga bangaren Difa ya tafi har Gaidam kanan wurin suke shigowa su koma cikin Niger su yaji mutanen su koma duk da haka ma yanzu dai kaga yadda aka dauki mataki akai da su wannan sojojin multinational forces sun hada kai sun tare wajen gaba
ɗaya Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu
akalla mutane 90 ne suka mutu a babban birnin kasar Saliyo jiya Juma'a bayan da wata tankar mai ta fashe bayan wani karo da ta yi a cewar jami'an kula da garwaki da kuma na yanki har yanzu gwamnati ba ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba amma shugaban ɗakin ajiye garwaki na jihar Freetown ya ce sun samu garwaki 91 bayan fashewar waɗannan lamari ya ratsa da wasu da suka hada da mutanen da suka yi tururuwa domin kwasar ganimar man da ke kwarara daga motar da ta fashe kamar yadda Dion Akisawar magajin garin tashar jiragen ruwa ya bayyana a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Facebook hotunan da aka yi ta yadawa a yanar gizo sun nuna wasu da dama suna kone-kone muskwanci akan titina yayin da gobara ta tashi a cikin shaguna da gidajen da ke kusa kamfanin dallancin labaran Reuters ya kasa tantance hotunan nan take daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Juma'a cewa za ta bayar da dala miliyan 5 ga kowannen su don samun bayanan da za su taimaka wa hukumomi su kama tare da hukunta wasu 'yan ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi na Mexico guda 4 cike da ɗan uwan wani ɗan kasuwa mai suna El Chapo tare da 'yan waɗanda ke gidan kasan El Chapo dukkan mutanen Amurka na neman su an tuhu mutanen waɗanda laifin kare dokokin Amurka da suka hada da hada baki na ƙasa da ƙasa da rarraba tabar wuri da hoda iblis da methamphetamine da kuma fentanyl in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a cikin wata sanarwa babban abu mai haɗari shine opioid wanda ke da alhakin fiye da kashi 63 na yawan mutanen da ƙwayoyi sai kashi 96,779 a Amurka tsakanin Maris ɗin shekarar 2020 zuwa 2021 in ji Press.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Bari mu shiga babin rahotanni. Ganin yadda matsalolin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a Najeriya, musamman a yankin arewacin ƙasar, wanda ke kai ga yawan asarar rayuka da dukiyoyi, hakan ya sa wasu ƙungiyoyin fararen hula masu zaman kansu da ƙungiyoyin addinai a ƙasar suka gudanar da wani taro da zummar bada tasu gudunmawar shawarwari da hanyoyi da suka kamata mahukunta su bi domin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin wanda suke ganin cewar samun zaman lafiya mai ɗorewa shine ke haɓaka tattalin arziki. Daga birnin tarayya Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta halarci wannan taro ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
La'akari da yadda matsalar tsaro ke ƙara muni a Najeriya ya sa ƙungiyoyin suka haɗu don neman mafita. Dr. Awal Faruk Abdulsalam na ƙungiyar wanzar da zaman lafiyar Kaisid ya bayyana dalilin da ya sa suka shirya wannan taro da cewa
ba a babbar illa irin yin shiru. In kai aka yi shiru barna na ci gaba shine barna sai ta ji daɗi. Amma in dai za a yi magana kuma a faɗi alkhairi ba yadda za a ce ba zai tasiri ba. Kira ne muka yi tunda mu ba mu ke da jami'an tsaro ba, amma kuma mun damu da al'amura aikinmu ne samar da zaman lafiya. Da haka muka zauna muka yi tunani shawarwarin da za mu ba gwamnati, mu ba al'umman gari, mu ba iyaye da kuma musamman ma shugabannin addini.
Reverend Father Stephen Ojakpa ya bayyana wasu daga cikin shawarwarin da aka cimma a taron wanda idan aka bi za su iya kai ga tudumin tsira.
Daya daga cikin shawarwarin da muka roka shine gwamnati ta san masu ba da gudumawa domin wannan rashin tsaro. Muna roƙon gwamnati in ta san su ta ambata su. Ta ambata su a kuma nemo su domin komai ya aka siya bindiga aka siya Super Tucano komai me aka siya idan masu ba da gudumawa domin wannan aiki ci gaba idan ba a yi maganin shi ba wanda abun ba za mu ci gaba ba.
Ko da yaushe dai mata su suka fi shiga garari sakamakon matsalar tsaro to kowace gudumawa za su bayar. Fatima Madaki ita ce shugaban tsare-tsare na kungiyar Search for Common Ground.
Mata mu ne kamata mu zama kan gaba wajen jawo hankalin maza da sauran masana'antu da malaman addini mu musu bayanin damuwan da su matan ke fuskanta da yara ke fuskanta da matasa ke fuskanta kuma mu bada shawara akan yanda za a warware wayannan matsalolin. Akwai mata da yawa da ba sa samun dama su kawo nasu tunanin da kuma hanyoyin warware rikici a bude musu hanyoyin su ma su samu kujeran zama inda ake daukan decisions.
Hajjalinta na Bako Abdullahi na kungiyar International Dialogue ta shaida cewa
yanzu kyabarbarewan tarbiya da muke gani muna ga kaman iyaye sun yi saki maganan je neman abun rufin asiri da neman abun duniya sa muna barin tarbiyan ƴaƴan mu duniya musamman game da yanzu muna cikin duniyar fasaha dan baka dada sa ido ba za mu haifi ƴaƴan da za mu zo ba za mu iya controlling din su ba za su iya kawo mana cikas game da tafiyar mu. Gwamnati jami'an tsaro kowa gaskiya muna kuka da irin abubuwan da muke gani akwai gibi a tafiyan kuma muna ga kamar ya kamata a zo a cikin waɗannan gibin.
Dr. Zakka Ahuja Peter ƙwararre ne a harkar tsaro ya yaba da wannan yunkuri da kungiyoyin suka yi inda yace hakan ya zo a daidai lokacin da ake bukata.
Gaskiya yunkurin da suka yi na masu kyau ne because shawarin da suka bayar wanda idan dai da gaske an bi su za su kawo zaman lafiya. Na farko kaman sun ba gwamnati shawara menene shawaran da suka ba gwamnati shawara daya daga cikin wanda na san shine sun ce gwamnati ta hada kai da sauran jama'a because in the issue na matsalolin da ke faruwa wannan ne ba mutum daya kada zai iya gane ba. Gwamnati ba ta iya sanin duk wuraren da mutanen nan suke ba amma ta hada hannu da shugabannin addinai da shugabannin gargajiya da sauransu ana iya taimaka musu su gano inda mutanen nan suke.
Kungiyoyin dai sun jaddada cewa dole ne fa gwamnati ta samar da yadda da aminci a tsakaninta da al'umma. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duka cikin batun na tsaro a jamhuriyar Niger kuwa wani hari da aka kai a karkarar Anzuro da ke jihar Taliberi a cikin daren Alhamis wayewar garin jiya Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar sojojin jamhuriyar da dama yayin da wasu kuma suka yi batan dabo a wani lokaci da jama'ar kasar ke zaman makokin kisan wasu matasa na gundumar Bani Bango sama da matasa 60 a sakamakon arangama da suka yi da 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Bayanai daga ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan ta'addan da suka zo wasu a cikin motoci da dama wasu kuma a kan gwamman babura dauke da manyan makaman yaƙi sun yunkura kai hari a ƙauyen Danye na karkarar Anzuru sai dai suka ci karo da dakarun tsaron da ke girke a kewayen garin inda aka shafa lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta. Sakamakon farko-farko na cewa sojan Nijar 11 sun rasu wasu tara sun yi ɓatan dabo yayin da ɗaya jikkata in ji sanarwar hukumomin tsaro. Wace ta kara da cewa babbar tirjiyar da suka fuskanta daga askarawan gwamnatin Nijar ta tilastawa 'yan ta'adda juyawa zuwa inda suka fito tare da kwashe gawakin mutanensu. Wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da al'ummar Nijar ke juyayen rasuwar wasu matasa kimanin 69 a wani dajin gundumar Bani Bango abinda wasu 'yan ƙasa ke cewa alamu ne da ke nuna girman matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar Delaberi.
Abu ya lalace su duk abubuwan da gwamnati ta yi kwanto da shi wani barkan wani wane ne wani majalisar sojojin majalisar ɗaukin duniya wallahi ba shi bane. Yankin ganin Taliberi in gwamnati na tashi tsaye da cinanta saboda ta samu ta kare yankin Taliberi tun abin bai zame muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun da bai yiwa a ce yau ana cikin makoki na kwana biyu kuma abin ya afku haka.
Nan Niger muna da sojoji sun samu information su donka in gwamnati ya ba su abun da ya kamata na san ɗan ta'addan nan za su yi eliminin su.
Suna masu cewa ya zama wajibi shugaban ƙasa ya ɗauki ƙwararren matakai.
idan ma akwai zazzaga wadda ya kamata ya bisa kan harkar tsaro to ya kamata ya yi ta saboda a samu kasan nan ta kwana lahiya ta tashi lahiya saboda shi da hakin da kare na shike tsone maka ido yau sai mu diba ga makwabta irin wayan ga abubuwa wanda ana dibin ba komai bane yau ina ta kai su kullun kuka suke kenan mu tashi tsaye
shugaba Muhammad Bazoum wanda a farkon watan Satumba ya rangadi a karkarar Anzuru domin karfafawa jama'a gwiwa saboda tashin hankalin da suka yi fama da shi na shirin kai ziyara a gundumar Banu Bango a karshen wannan mako domin jajantawa al'umma asarar rayukan gomman mutanen da ƴan ta'adda suka halaka a ranar talatar da ta gabata Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata inda muka gutsuro muku kaɗan cikin kalaman wata jami'a a hukumar kula da bin dokokin hanya ta Kansiliya a Kaduna game da wutar trafik da hukumomin birnin suka kakkafa a wurare a jihar. A yau za mu kawo muku tattaunawa da wannan jami'ar kai tsaye wadda ta bayyana mana sunanta kamar haka a tattaunawar da ta yi da wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi a Kaduna.
Sunana CMA Joy George Zemo daga hukumar kula da dokokin hanya ta jihar Kaduna wato Kasliya.
To a nan jihar Kaduna an sami wani abin da an jima an sami shekaru kusan 30 ko fiye. Da aka daina amfani da wannan fitila wato traffic light mai bada hannu ga masu ababen hawa. Na da aka bullo da wannan al'amarin ya rage muku nauyin aiki ne ta fuskan ganin cewa abubuwa na gudana kuma na ga mutanen ku na kasancewa a kusa da wuraren.
To alhamdulillah mun gode wa Allah wannan traffic light da aka kawo ya rage mana aiki da yawa domin musamman in ka zo wannan junction ko roundabout sai ka ga mutane duk sun bi sun rikice wannan ya shiga kanun wancan ko a jiya hada kai ko kuma ya zamanta cewa za a sa traffic warden a wurin da zai dinga bada hannu yanda motoci ba za su zama cunkoso a wurin ba amma yanzu da aka kawo wannan traffic lights din aka sassanya su a wurare da yawa cikin jihar Kaduna za ka ga motoci sun zo suna kokari su bi wannan doka na traffic light in ja ne sai su tsaya in kuma rongoro ne wato yana ce maka ka dan dakata kenan kai shirin tafiya ko kuma kai shirin tsayawa in kuma kore ne wato ya baka hanya kenan ka bi ka wuce so musamman in an bi wannan dokokin sai ka ga ba za a samu cunkoso ba kuma ba za a samu hatsari ba a wayannan junction ko kuma roundabout da akwai traffic light.
To madam ba kwa samun kaman wasu suna kin bin wannan doka kaman kila wani zai ce yana ko saurin ya maza ya wuce kafin a ba wannan wancan gefen hanya su fara wucewa.
Ka san inda aka hada jama'a da yawa wani lokaci yakan kasance sai ka gan wani yazo ya gan kaman shi yafi kowa sori in hanya bata bashi traffic light bata bashi wuce ba sai ka gan yana kokari yazo ya wuce ko kuma in ya gan ta tana kore can da nesa yana zuwa sai ka gan ya kara gudu yana zuwa koda in yazo kusa ta ce mai ya tsaya sai ka gan bai so ya tsaya yana kokari ya wuce to akan samu iri wayannan mutane jifi amma kowace rana muna fadakar da mutane su dinga bin dokokin traffic light domin kar a samu hatsari a wayannan junctions da akwai traffic light kuma mukan sa jami'an mu kuma su tattaya a wayannan traffic light din su tabbata cewa suna sa ido in sun ga mutum yana taho da gudun yana so ya zai wuce koda hanya bata bashi ba sai su dan mai hannu yanda zai dan tsaya kar ya wuce kar a samu hatsari.
Tabbata madan wasu suka rike gora ku gwaje musu haka?
A ba mu ce ma jami'an mu su rike gora ba kuma ba mu so mu gansu suna rike gora a hanya, amma ka gan suna rike gora wayannan ba jami'an mu bane, maybe wasu yan bata gari ne kawai suna rike gora, amma jami'an mu ba su da izini su rike gora. A kullum shugaban hukumar Kasliya wato Major Garba Yayarimi mai murabus yana fadakar da mutanen mu, ana ba su dokoki kamin su fita hanya, kuma wannan doka muna da shi kar kowa ya rike gora, ba a so a gan jami'an Kasliya rike da gora a hanya.
A wasu lokuta wasu direbobi sun koka cewa idan suka fake mota kaman a gefen hanya, musamman yanda ake ta gyare-gyare akan tituna haka nan, sai ka ga kafin mutum ya fito sai ya zo iske an kwance mai lambar mota na baya. Ba san matsayin wannan abu ba, akwai dokar da ta ce haka?
To muna da dokoki da yawa da ya nuna cewa kar a yi faki a inda bai kamata ba. To kaga idan mutum ya zo da motarsa ya zo ijiye a inda bai kamata ba, idan wannan mota tana kawo matsala, wasu motoci ba su samu dama su wuce yanda ya kamata, to kaga yana causing abin da yake kira obstruction kenan a hanya. So doka ta ba mu izini mu sa mu nemi hanya da za mu yi wannan mutum zai doke wannan mota daga wurin, kuma ba zai sake koda wata rana ba zai sake zo ya yi parking a wurin ba. So wani lokaci kaga akan cire plate number din domin ba mutum din a wurin, kuma ba inda za a iya a same shi, amma wannan dan an kwance plate number din zai zo ya bi baya ya zo ya karba. To kaga nan sai a fadakar da shi, domin wani yakan faka motar ya tafi ya yi awa biyu uku hudu yana waje, motar kuma tana nan tana causing obstruction a hanya.
To ba dalla a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako, za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin shi Sani Shaibu Malumfashi da Bakuwar Tasa da ba dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yaku Makeri ne nake sallama da ku, a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Juyin mulkin da aka yi a Sudan ya sanya shakku kan tsarin Faransa da za ta yi na soke basussukan da suka kai dala biliyan 5 da ƙasar ta Afirka ta kudu ke binta, in ji ma'aikatar harkokin wajen Faransa a jiya Juma'a. Iko na baya-bayan nan na matsin lamba ga shugabannin sojojin da suka kwace mulki. Faransa, wadda ita ce ƙasa ta biyu mafi girma a ƙasar Sudan mai ba da lamuni, ta kasance babban jigo wajen mara hukumomin wucin gadi bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Omar al-Bashir a shekarar 2019. Amma tsarin mulkin farar hula ya cutura a watan Oktoba lokacin da sojoji suka karɓe iko. Wasu marasa lafiya 10 sun mutu yau Asabar bayan da wata gobara ta tashi a wani asibitin coronavirus a jihar Mahashatra da ke yammacin Indiya, in ji jami'ai. Wani jami'in ya shaida wa gidan talabijin na New Delhi cewa kusan maniyyata 17 ne cikin ɗakin da ke birnin Ahmednagar a lokacin da gobarar ta tashi. Ƙasar China za ta ɗora waɗanda suka goyi bayan ƴancin kai na Taiwan hukuncin ɗaurin rai da rai, in ji shi ranar Juma'a, wanda zai haifar da fushi da tsibirin demokaraɗiyya a daidai lokacin da ake tashin hankula a mashigin tekun Taiwan. A karan farko ƙasar China ta bayyana hukuncin da ke jiran mutanen da ake ganin za su mara wa Taiwan ƴancin kai. Manyan jami'an tsibirin mai cin gashin kanta a cikinsu yayin da ake takunsa a kan abin da ƙasar China ta ɗauka a matsayin lardinta.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Kada dai ku manta za ku kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. ko kuma bibiyar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumdumansu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, sai ni da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace.